Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 1 ga watan Oktoba, zagayowar ranar samun yancin Najeriya karo na 59. To albarkacin zagayowar ranar ta samun yancin Najeriya, za a ci gaba da jin bayanan 'yan Najeriya kan wasu matakan da suke gani akwai fasaki da kuma martanin bangaren gwamnati. Za kuma a ji martanin shugaban hukumar yaƙi da almundahana a jamhuriyar Nijar kan zargin ƙungiyar lamuni ta duniya IMF cewa ana taɓar gazar cin hanci a ƙasar. Kamar kowace ranar Talata, Babu Yakubu Makiri zai shigo da shirin sana'a dawo lafiya, wanda wannan karan zai mai da hankali kan rana irin ta yau. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. 'Yan sandan Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata su 19 daga wani sansani da ake tara matasan 'yan mata da ke haifan jarirai domin a sayar da su a birnin Lagos. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar ta Lagos, Bala Elkana, ya ce waɗanda aka kubutar shekarunsu sun fara daga 15 zuwa 28, an kuma kubutar da su tare da wasu jarirai guda 4. Ana yaudaran mata zuwa Lagos daga sassa daban-daban a faɗin Najeriya tare da yi musu alƙawarin sama musu aiki, amma sai a tsare su. 'Yan sandan sun kuma kama wasu mata 2 sannan suna neman babbar wadda ake zargi da hannu a lamarin, mai suna Madan Oluchi, wacce ta fito daga jihar Imo. Ba a san adadin yaran da aka haife su kuma aka sayar da su a sansanin ba, amma Elkana ya ce ana sayar da jarirai maza kan kuɗi naira 500,000, kwatankwacin dalar Amurka 1,600. Su kuma jarirai mata akan naira 300,000, kwatankwacin dalar Amurka 900 kenan. Matsalar fataucin mutane da cin zarafi abubuwa ne da ke yawan rutsawa da talakawa a Najeriya. A makon da ya gabata ne, 'yan sanda suka kai mamaya a wata makarantar Islamiyya a cikin garin Kaduna da ke arewacin ƙasar, inda aka gano wasu samari da yara maza su 400, wasu daga cikinsu shekarunsu bai wuce shekara 5 ba. An ga alamu da ke nuna cewa an ci zarafinsu, yayin da wasu aka gansu ɗaure da kacca. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump na kansa, wato Rudy Giuliani, takardar gayyata kan wasu takardu da suka shafi ƙasar Ukraine, yayin da suke ci gaba da bincike kan tsige shugaban. A jiya, Litinin kwamitin da ke kula da bayyana bayanan sirri da na leƙen asiri da kuma mai kula da harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana aikawa da takardar gayyata ga Giuliani, tare da neman wasu bayanai daga wasu abokan hulɗarsa. Da safiyar jiya, Litinin ɗin ne, a jerin wasu saƙonni ta kafar Twitter, shugaba Trump ya caccaki 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka ƙaddamar da bincike da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi saboda ƙorafin da wani mai kwarmata bayanan sirri ya gabatar. Shi dai mai kwarmata bayanan ya zargi shugaba Trump da neman taimakon shugaban Ukraine Zelensky wajen bankaɗo wata badaƙala da ake zargin ta shafi ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wato Hunter Biden, da nufin a ɓata masa suna don kada ya samu tikitin jam'iyyar Democrat wajen tsayawa takarar shugaban ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mayakan Al-Shabaab sun kaddamar da hari kan wani filin tashin jirage da sojojin Amurka suke amfani da shi wajen taimakawa dakarun Somalia, inji wasu majiyoyin tsaro. Mayakan sun tayar da abubuwa masu fashewa ne daga wasu manyan motoci guda biyu a tashar jirgin saman Ballydoyle da ke yankin Shabelle ta Kudu, kusan kilomita 90 yamma da Mogadishu. Wata majiya daga yankin ta rawaito jin fashewar abubuwa biyu a kusa da filin jirgin saman. Bayan kai harin, kungiyar Al-Shabaab ta fito ta dauki alhakin kaisa. Yayin da wata sanarwa daga dakarun Amurka ta ce babu wani sojanta ko na Somalia da ya ji rauni.
Zahara Amin fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku bayanan 'yan Najeriya kan matakan da gwamnati ke daukawa da suke ganin da fasake da kuma martanin bangaren gwamnati. Za a ji matsayin shugaban kungiyar masu fitan kayayyakin da wato kayayyakin hukumar kwastam shiyar arewa maso yamma Alhaji Aminu Dan Iyan Nasarawa a hirarsa da wakilinmu a Sokoto Murtala Faru Sanyin na inda Alhaji Amin ya fara da cewa rufe kan iyaka da gwamnatin Najeriya ta yi bai fa dace ba.
Akwai yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa, akwai yarjejeniya ta zamantakewa da kuma yamci na ɗan Najeriya ɗan Adam a matsayin shi mai cikakken iko yayi mubin inda yake so. To duk wannan abubuwan ga yanzu an taka su, saboda ba za ka iya ta ba ko waye kai, ba za ka iya shigowa ba ko waye kai. Illar da aka yi ma mutanenmu babba ita ce ba a bada notice ba ga waɗanga abubuwan. Mutane sun je ƙasashen duniya mu especially 'yan kasuwa sun so kayayyakinsu. Ba a gaya musu ba, sun shigo wasu sun yi unhwani da fa sun biya harajin gwamnati sun zo kawai an toshe an ce ba za su shiga uba. Shin gwamnati za ta biya damages? Za ta yi compensation na mutane? Kaga illa ce. Wani ya zo ya doki akwai hukuma wadda take karfafa ma masu harkar export a Najeriya, har kuɗi ake badawa da wani ihsani akan a doki kayayyakinmu da muke hitarwa muke yi a Najeriya mu hitar da su makwabta. Su ma mutum ya je ya so kanshi ya tara ya loda ya kai iyaka an hana shi fita. Kayan nan wasu sun nakasa wasu sun lalace wani daga lokacin an kare shi da tashi sai lahira. Me gwamnati za ta ce? Akwai alhaki alhaki. A sani da cewa al'umma sun cutu, garin gyaran ƙasa ba za a kashe al'ummar ƙasa ba. Dole a buga ko wani bangare a ga meye zai yi.
To da waɗannan al'amura da gwamnati ta bada hujja da zimmar kamar su ne dalilin da yasa ta ɗauki wannan matakin, watakila idan da an tambaye ka menene zaɓin da kake gani ya kamata gwamnatin tarayya ta bi a maimakon wannan da ta bi a yanzu?
Wato abu na farko, idan aka ce an kawo mutanen da ake tunani suna da ƙwarewa ga yanayin aiki a Najeriya, irin shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari gogagge ne wajen harkar sanin mulkin ƙasa, domin ya yi ɗaya ya yi biyu kuma ya riƙa mukamai daban-daban a kowane fanni. Wannan shugaban hukumar custom ta ƙasa Kanar Hamid Ali retired shi ma gogagge ne akan harkar mulki a yayi har gwamnan Kaduna. To amma za ka ƙarfafa ma ma'aikatanka ƙwarin gwiwa a kowane fanni, a nemi haɗin kan al'umma ga duk abin da za a yi. Duk lokacin da aka ce yanzu duk waɗannan abubuwan da ake duk command ɗin da ka sani bata da hannu bata iya yankomi, wasu special ma'aikata ne aka zo dada su suke gudanar da abubuwa, kaga waɗannan kamar ba su da wani amfani kenan. To lokacin da ka ƙarfafa ma ma'aikatanka ka yadda da su, ka yadda da mutane ne waɗanda za su iya taimaka maka, to za ka ci nasara ga aikinka. A sarakunan gargajiya, gwamnonin arewa, malaman addini su sun yi kira ga zaɓi Muhammadu Buhari, kuma suna nan suna kallo suna ganin abubuwan da ke tafiya. Ya kamata su shigo a gaya ma gwamnati akwai illoli, akwai fatara, talauci, halin kakanika da kunci da mutanen arewa suka shiga. 'Yan kasuwa babu harkar yi, an zauna raddat ba wani abu, babu taimako sai daga Allah.
To a gaida Murtala da wannan rahoton. To a ci gaba da jin ta bangaren gwamnati kan irin waɗannan korafe-korafen. Mun sake komawa ga jakadan Najeriya na biyu a Amurka, ambasada Hassan Muhammad Hassan, wanda shi kuma ya ce wani sa'in fa magani ma na da ɗan birti.
To wannan abin dole a yi haƙuri, a yi gyara. Allah ya hakuri ya gyara.
To ambasada a yayin da wasu kuma ke cewa lallai da alamar tattalin arzikin Najeriya ya doshi miƙewa har yanzu akwai matsala ta tsadar rayuwa, shin kana ganin ta gwamnati za ta ceto ƴan Najeriya da ke fama da kuncin rayuwa saboda wasu matakai da take ɗauka na ƙoƙarin farfado da tattalin arzikin ƙasar?
Ai, abubuwa da yawa da gwamnati ke yi. Ɗaya, kai kanka ka ce yanzu ana ƙoƙarin a fidda mutane daga kunci da ke damunsu. Uku, to yanzu akwai matakai da yawa na taimakon jama'a da gwamnati ke yi.
Kamar waɗanne kenan, ambasada? Kamar waɗanne kenan da kake ganin za su taimaka?
Okay, a school feeding program. Kuma yana taimakon yara zama a makarantu, kuma yana taimakon iyaye a ciyar da 'ya'yansu. Kuma akwai ana taimakon gajiyayyu, wadda gwamnati ke bada kuɗi a naira 5,000 zuwa sama a jihohi da yawa na ƙasar nan. So duk wayannan sabbin matakai ne da aka ɗauka, da zai in an bari aka ɗau lokaci ana yi zai taimaki jama'a sosai.
To amma ambasada suna cewa akwai wasu matakan da an ɗauke su, watakila da an samu sauki musamman ma ta ɓangaren kokawar da talaka ke yi, misali yashe kogin Naja da farfado da tafkin Chadi da farfado da matatun man Najeriya a maimakon a riƙa zuwa ƙasashen waje ana siyowa mai. Baka ganin gwamnati ta gaza ta waɗannan ɓangarori muhimmai guda uku?
To, a gyara matatun mai. To, a yau ɗin nan NNPC na gani a news na Najeriya suna signing agreement cewa daga January za a fara ta da su. To, kuma yashe hanyoyi ha baka ganin baro? Ka san baro a Niger State?
An ce ana kai, amma su talaka cewa suke kamata a ce zuwa yanzu an kammala.
Kuma Najeriya babban ƙasa ce, kuma abubuwa na wadda suke bukatan suke neman attention na gwamnati na da yawa. Amma Najeriya na kokari.
Ambasada, wato abinda nake nufi ɗazu yashe tafkin caji nake cewa talaka cewa suke kamata zuwa yanzu a ce an kammala ba wato yashe kogin Niger ba, an ce shi kan zai ɗau lokaci. To,
dakata yashe tafkin caji. Yanzu ina ne Boko Haram ake yakin su? A tafkin caji ne. Baka gama gyara wuri jama'a hankalinsu ya kwanta su shiga su yi komai sannan a yashe musu wuri ba a tafkin ba? Ya za a yi? Ai, sai an samu peace a wurin tukunna nan a yi zance. Ai, gwamnatin General Buhari fi sabilillahi ba gwamnati da ta tashi haikal a batun wannan tafkin caji.
To, idan mun koma kan yashe kogin Niger, ina aka tsaya?
Ai, ana aiki sosai. Ai, na ba misali da baro. To, ai baro a kan Niger River ɗin take. Kuma ba abu ne rana ɗaya za a yi a ce wai an gama ba. Ana kai.
To, ambasada, albarkacin wannan rana ta yau, wani albishir kake da shi ga 'yan Najeriya?
Albishir ɗin da zake da shi ba 'yan Najeriya su ci gaba da godewa Allah da roƙon Allah ya bar mu lafiya, kuma Allah ya taimake mu gabaki ɗaya.
Jakadan Najeriya a Amurka, wato na biyu kenan, ambasada Hassan Muhammad Hassan ke kare wasu matakan da gwamnati ke ɗaukawa da wasu ke ganin da tsauri. To, kafin mu ci gaba ga wannan.
Idan ana da raye da uwa ake, in ana maganar Najeriya, to ai ta arewa tana gaba, tun da bargo to da jego ta nana. Idan ana da raye da uwa ake, in ana maganar Najeriya, gar ƙasa ta arewa tana gaba, don ƙasa albarka ta muke, tabbata to ta shego ta nana. Bella Dita.
gaishe ka. To sai kuma Jamhuriyar Niger, inda hukumar bayar da lamuni ta duniya ta yi zargin cewa ana tafka almundahana, wanda don haka ne ma shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasar HALCI Alhaji Salisu Banduma ya gaya ma Silamu Muni Barma cewa
ai da ma shi tushen jihanci da rashawa idan ka tsaya kalli su ka gani wato ya shahi musamman ma'aikatu na gwamnati tunda nan ne ake ganin shi sosai kuma nan ne yake da kamari kuma nan ne yake da cuta sosai bisa ga zaman al'umma mutane tunda in ka dauki fannunuka kamar na makaranta ko kuma wurin magani ko kuma wasu abubuwa dama dai kamfanin tsaro ko kuma fannin sufuri wato akwai abubuwa dama da ake gani wa'anda ana iya cewa da abin ya kisha da baya babban abin da ya yi kamari ya kawo wannan abin ana sa siyasa kwarai cikin al'amarin wannan al'amari bayan wannan mutane yau sun sauya al'adunmu na dawa wanda ke hana mu muyi aikin asha wato yau an manta da su an juya musu baya bayan wannan wato rayuwa ta yi tsada kuma abin da ake dan samu wato bisa ga fannin albashi bai ta karaya ba
shi ke sa mutane suna shan kwana
mafi yawa ana ganin kamar su ne wato umman balaisa wannan al'amari da muke gani yana kamari yana ci gaba
to ya wannan rahoto yana kara muku kwarin gwiwa ne ko hukumar halsiya ko kuwa yana katse muku hanzarin aiki
yau in ka diba gani cikin duniya duk inda kasar ta ci gaba bisa ga fannin yakin hanci da rashawa wato tsanani ne an kai na shari'a ana hukumantar da wa'anda suka yi laifi saboda wa'anda da ne yayi su gani su daina
asusun na FME ya bayyana cewa kamar akwai dalilan siyasa da ke kawo cikas yakin da aka kaddamar da cin hanci a nan Niger shin wannan na nufin kamar gwamnati na shigi ko katsalan da a cikin aikin da kuke yi ne ku
to lalle kamar suka faɗi gaskiya ne ai shi yasa na kuntunta ma ne cikin dalilan suka akwai siyasa lalle ba a rasa ta tunda abu ne wanda yau ba dole sai an boye shi ba lalle ana ganin cewa da ƴan siyasa musamman suke haddasa wannan abin sai ka taba kabanna ka zaka kalabe bayan jami'a ka ta siyasa ko kuma bayan shugaban ka na siyasa shi kuma ya kare ka bisa ga abin da kai to ka gani dole a cikin ƴan siyasa sai sun saki halluka
to a gaida Silabarma da wannan rahoton ko hira yanzu kan bari mu za ku da gefe guda baba makeri ya gabatar mana da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba yaku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci kuma muna taya al'ummar Najeriya murnan cika shekaru 59 da samun yancin kai Allah ya kara wa kasashen mu ci gaba shirin a dawo lafiya na ci gaba ne da kawo muku hira da Dr. Baffa Babbadan Agundi shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota akan ayyuka da hukumar take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano a makon da ya gabata shugaban na Karota ya dauko mana bayani akan irin jan kunni da suke yi wa direbobi da suke take dokokin hanya ciki har da kwace mota na tsawon lokaci domin ya zama izina gare su a yau Dr. Babbadan Agundi ya mana ƙarin bayani ne inda yake cewa shi ma kansa yakan fita ai aiki tare da shi akan hanya yana mai cewa
ai ba ma wai ina fita ba ni idan na zo na tarar da gashi ne ya kama zan farko ne daga mutaka na zo na bada hannu kamar yadda kowane jami'in Karota yake bada hannu a kan titi domin shi ne aikin da aka ɗauke ni na yi na al'umma to kuma zai zama rashin dacewa rashin tarbiyya ni da na zama shugaban kula da aikin bayar da hannu na samar da aikin kula da sufurin motoci a kan Benjirgi da Kirkina, kuma zai ga an samu irin wannan cunkoso na zirna ya zauna cikin mota ko kuma na neman da za a yi nuna wuce tsarai mai tafi. Ina ganin babu da'a a cikin wannan asanin da aka bani, ban cancanci ma na yin shi wacce ba. Sai da haka idan na zo na tarar da buci ne, zan fito na yi fakin din mota ta na tabbatar da mikin yaren wannan idan an samu akasin ko ma'aikata sun tashi kafin wasu su ne, ko kuma sun tashi daga aiki ne na aka samu lalacewar mota a cikin dare domin suna tashi daga ƙarfe 10 na dare ne, ko ni ya jawo cunkushewar gari, abubuwa daban-daban da suke faruwa. Wani lokacin Flood Maria ya sa a koma ana bin nan ne yana jawo hondar da ba shi ke nan ba, ke duk inda na samu kaina irin wannan ko yana yin wannan aiki da kaina ba in tura jami'an yana hukuma su kaɗai ba.
To wani abin da kuma ke ciban mutane tuwa ƙwarya a jihar Kano da ma wasu wurare a arewacin Najeriya su ne masu 'yan adede ta sahu, wato idan ka duba yadda su kuma suke ba su ɗauki kansu kamar motoci ba, shi yasa suna iya su yi tuki yadda suka ga dama da zancen lamba da sauransu. Wani irin matakai ne kuke ɗauka a kan su waɗannan adede ta sahu ɗin?
Idan mutum jihar Kano tana nan tana shirye-shiryen matakin da za a ɗauka. Sai na kakin da kamar yadda na sha faɗa guda biyu, ko dai za a soke su gaba ɗaya saboda rashin da'a su, ko kuma gwamnati za ta shiga cikin al'amuran dumi-dumi ta tsaftace harkar tasu. To har yanzu ba a cimma matsaya ba tukunna wanne za a yi, idan gwamnati ta soke to yanin shi yi fi sauƙi, domin an ce an soke kawai an soke ni da rana danka akan tituna na jihar Kano ba. Idan kuma gwamnati ta ce a tsaftace su, ta kalle su da lulai na waɗanda kuma suke da ɗa'a a cikin harkar, kamar shugabannin ki wanda suke kokarin kiyaye abubuwa daban-daban da ɗan zamu yi kokarin mu ga cewa an saka tsarin da za su zama tsaftattu, kuma a daina samun matsaloli da ake samu da su da tuki irin yadda aka ga dama da tuki na ƙananan yara wanda shekarunsu ba su kaiwa da abubuwa da yadda yake na ba daidai ba. Insha Allah za mu yi kokari cikin ƙanƙanin lokaci daga zaman mun samu umarnin mu girma gurin jihar Kano don gudanar da ayyuka yadda ya kamata.
To akwai wani jan hankali da kuke yi ma su masu adede ta sahunan nasu kiyaye dokoki ko kuma a'a kamar yadda ka ambata ka ce akwai yaran da shekarunsu bai kai a ce sun yi tuki ba suna jan wannan adedeta, akwai wani jan hankali da kuke yi ma masu amfani da adede ta sahu din yadda kowa zai kula ya kiyaye abin da ya kamata ya kiyaye din?
To gaskiya muna ta jan hankalin, muna ta faɗakarwa da shugabannin su ne mutum daban-daban, kuma idan za mu yi miki adalci yanzu za ka ga cewa in ka zo danji a ɗan adede ta sahu ya tsaya baya son ya tsallaka layi saboda hukuncin da muka fara ɗauka na kama su tare da ajiye ababen hawan nasu da kuma yi musu tara ta laifin da suka aikata. To wannan ya jawo tsari ya fara canza, kuma dole da fitan da jihar Kano zai tabbatar maka da haka da yayin ka ga ɗan adede ta sahu danja ta tsaya da shi ya tsallake kamar yadda ake yi da.
To da farko ka ɗauko batun ma'aikata wanda wato suna matsayin kamar ma'aikata amma kuma ba sa zuwa aiki har ma an fara dakatar da wasu da aka musu kashedi ba su ji ba. To ya zancen ƙwarewa banda ma zancen rashin zuwa aiki?
Akwai gajerun ma'aikata a cikinsu, akwai kuma ma'aikatan da suke buƙatar wato horo na musamman don ci gaba da fahimtar da su tsarin aikin, domin akwai wani ƙalubale shine mutane ne yawanci 'yan secondary ne wanda suka gama a secondary aka ɗauke su aikin nan, akwai ƙarancin nutsuwa ga wasu wanda matsalolin da ake samu kenan a yanzu, amma shine dan Allah mun fitar da tsare-tsare na sanannu na ƙara ilimi a kan harkokin mu'amala da al'umma yadda aikin zai ci gaba.
To a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako a madadin bakon namu Dr. Baffa Babbaɗan Agundi, shugaban hukumar Karota da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yaku Makyari ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, kuma da fatan za a yi shagulgulan bikin Independence a cikin kwanciyar hankali saboda a je lafiya kuma a dawo lafiya. We'll be right back.
Allah gaishe ka. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum VOA, mai magana Ali Rafkana Gashuwa, babban odita kenan na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Muna bikin cikan Najeriya shekara 59 abin farin ciki ne a matsayinta na ƙasa dunkulalliya da ƙasa mai tasowa a duniya, kuma ta samu nasarorin haɗakan ƙasar da zama tare kudu da arewa.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace ne, nan ba kungiyar muryar talaka ta ƙasar jihar Taraba. Da farko na godiya da Allah ya gazaye mana da wannan rana wadda za a yi ta, za a fara bikin ta a bainar shekaru ba da yanki kan Najeriya shekaru 59. Kuma muna fatan wannan buki da za a yi shi lafiya.
Assalamu alaikum, sashi fasal murya Amurka, mai magana Alhaji Aidu mai zuwa Kamfana da na Madurai jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na kira ga al'ummar Najeriya da su taimaka gwamnatin jiran Muhammadu Buhari da addu'a domin ta cika alƙawarin da cewa al'ummar ƙasa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mai magana Hamisu Makaho na garin Maiya jihar Dakoro kamar wurin Niger. Ra'ayina shi ne shugabannin tarayyar Najeriya ku yi ƙoƙari a sasanta tsakaninku da maƙwabtanku. Wannan rihebo da mutane na su dama, 'yan Najeriya suna dama, kuma maƙwabta suna dama.
Salamu alaikum, sashin Hausa na murya Amerika. Sunana Hassan, wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta, 'yan guri jihar Yobe. A yau zan ba da ra'ayina game da cikar shekara Najeriya ɗaya ga watan Oktoba. A gaskiyar magana, in za a fito a faɗi gaskiya a wannan yanayi da muke ciki, ba wata murna da za a yi, sai dai a yi addu'a kawai, Allah ya warware mana wannan matsalolin da muke ciki.
Yanzu kuma ga Zahar Amin Fage da labaran duniya an manfa a taƙaice.
‘Yan sanda a Najeriya sun kuɓutar da wasu ‘yan mata su 19 daga wani sansani da aka tara matasan ‘yan matan da ke haifan jarirai domin a sayar da su a birnin Lagos. Mai magana da yawun ‘yan sandar ta jihar Lagos, Bala Elkana, ya ce waɗanda aka kuɓutar shekarunsu sun fara daga 15 zuwa 28, an kuma kuɓutar da su tare da wasu jarirai guda 4. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump na kansa, wato Rudy Giuliani, takardar gayyata kan wasu takardu da suka shafi ƙasar Ukraine yayin da suke ci gaba da bincike kan tsige shugaban. A jiya Litinin, kwamitin da ke kula da bayanan sirri da na leƙen asiri da kuma mai kula da harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana aikawa da takardar gayyata ga Giuliani tare da neman wasu bayanai daga wasu abokan hurɗarsa guda 3.
To, masu sauraron mu, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman ma ita Zahar Amin Fage wacce ta karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Darrell Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Sai anjima.